yau tarayyar Najeriya ta cika shekara 59 da samun yancin kai, kuma gwamnatin tarayya da na jihohi suna ci gaba da yin shagulgula da bayanai akan nasarori da irin kalubalen da ƙasa ke fuskanta dangane da kawo ci gaba da kuma walwala ga al'umman Najeriya baki daya. Bukin na yau dai yana gudana ne da wani bayani na musamman da Shugaba Muhammadu Buhari ya yi tun da safiya, inda ya tabo fannoni daban-daban tun lokacin da aka zabe shi a matsayin shugaban ƙasa a shekara ta 2015 dangane da yaƙi da cin hanci da rashawa, samar da tsaro, bunƙasa tattalin arziki, kawo walwala akan sha'anin noma ga 'yan ƙasa da duk waɗansu abubuwa da ya yi alƙawari a lokacin da yana kamfe cewa 'yan Najeriya za su ga canji idan aka auna da auban da gwamnatocin baya na ƙasar suka yi. A ɓangaren yaƙi da cin hanci da rashawa, shugaban ƙasar ya ce,
"On fighting corruption, our institutional reforms to enforce the treasury."
A yaƙi da cin hanci da rashawa, sababbin tsare-tsare ga canji akan asusun bai daya na gwamnatin tarayyar Najeriya ya kai ga gabatar da aiki na kwarmato da biyan kudade kai tsaye ga hukumomin gwamnati da kuma kamfanoni, ya taimaka matuƙa gaya gurin hana sace-sace na dubban miliyoyin naira kamar yadda bincike-bincike nuna a cikin kasar. Haka kuma akan maganar yanar gizo, Shugaba Muhammadu Buhari ya ce,
"Attention is increasingly being focused on cyber crimes and the abuse of technology."
A ɓangaren yanar gizo kuwa, da sassa na sada zumunta, yanzu hankali ya raja'a ne akan hana aikata laifuka ta hanyar yanar gizo da barna a sashen sada zumunta gurin yaɗa ƙiyayya da husuma wadda za iya tada hankalin al'umma. Don haka ne gwamnati ta yi tsari mai ƙarfin gaske na tabbatar da cewa ko da yake kundin tsarin mulki na Najeriya ya ba 'yan ƙasa damar bayyana albarkacin bakinsu akan duk abubuwan da ya shafe su ko na addini ko siyasa da al'adu da dai sauransu, wajibi ne a ɗauki matakai masu ƙarfin gaske na hana barna a wannan sashen ta yadda ba za a yi barazana ga tsaro na ƙasa da kuma hana cin zarafin al'umma ta amfani da yanar gizo a wurin bayyana ra'ayi ko kuma tofa albarkacin baki abun da ya shafi ƙasar Najeriya ba. Shugaba Buhari kuma ya yi amfani da wannan jawabin nasa wurin nuna nasarorin da aka samu na farfaɗuwa da tattalin arziki da kuma yaƙi da ta'addanci, musamman yaƙin da ake yi da ƙungiyar Boko Haram, wanda ya nuna cewa sojojin Najeriya sun yi rawar gani wurin mulkushe ta'adin da 'yan ƙungiyar Boko Haram suke yi da kuma aikata sauran laifuka da suke gudana a cikin sassa daban-daban na Najeriya. Haka kuma Shugaba Muhammadu Buhari ya yi tuzu da Allah wadare da irin yunkurin da wannan kamfani na PNID suke yi na zambatan Najeriya na dubban miliyon dalar Amurka, inda ya ce gwamnati ba za ta rufe idonta ta kyale waɗanda ke da hannu wurin wannan badakalar ba tare da an yi masa hukunci na gaske domin ya zama darasi ga 'yan baya ba, tare da amfani da sababbin 'yan majalisa wanda ya ce suna ba gwamnatin haɗin kai da goyon baya na fitowa da dokoki da tsare-tsare da za su tabbatar da an yaƙi irin wannan ta'adin da kamfanonin ƙasashen waje ke haɗa baki da 'yan Najeriya wurin cutar da ƙasarsu. Umar Faruk Musa, Murar Amurka, a Abuja, Najeriya.